domin fa'are wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar a makon jiya, za mu ƙara duba lamuran tabarbarewar tsaro ne a Arewa da yanda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar. Sai kuma mawallafin shirin tsuntsiya madaurin ki daya wato Hamisu Lamido Iyan Tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a Arewa.
Arewa zumun ta ta mudu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwambantsiya.
Dan majalisar dattawa daga Neja Muhammad Sani Musa Tiriwantiri ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin na Arewa.
Zan tabbatar maka cewa idan mu ƴan Arewa ba mun tashi tsaye ba, mun yi abin da ya kamata, ba za mu samu kan wannan al'amari da muke ciki ba. Tashi tsaye kamar yaya tunda ba bindigogi za mu rike mu ma mu je mu ce mun shiga daji mun duwa ƴan mutane ba. Zan yi kira ne ga shugabanni wanda yake nima ina ciki. Idan muka sa tsoron Allah kuma muka yi abin da ya kamata, menene abin da ya kamata? An yi tsare-tsare yanda za a magance wannan al'amari da ke addaban mutanen mu, musamman kamar ni zan gaya maka a zone dina kullun kashe mutane ake yi. Makaman da ake cewa ana so wannan suke, to wayannan abubuwa ya kamata mu shugabanni, nace mu shugabanni ba ina nufin shugaban kasa ba, domin komai sai a dauka a lafta man shugaban kasa. Ai shugaban kasa yayi komai tunda ya sa hannu a kasafin kudi, an san nawa aka sa a cikin shekara 7 nan, duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi dan ai magance wannan al'amari ba. Amma yau zaka ga sojojin nan da wayanda ya kamata su yi tsaro, zaka ji EFCC na bin su, dan ba su yi gaskiya ba. Nakan faɗa in ce wannan kudi indai ka ci shi, domin kudin nan amfani aka ce ka zo ka yi kan tsaro, ka ci kudin nan, to ba kudin halal kake ci ba, ka ci haramu. To in ko za mu yi la'akari da haka, zan tabbatar maka abubuwa za su canza. Kuma wayannan mutane da suke sai makama wayannan mutane a daji, ƴan bindigan nan a daji, in ba an yi maganin su ba, kuma ya za a yi maganin su? Saboda suna taimaka musu, idan suka kama mutum aka bada kuɗi su ma ana ba su kuɗi. To ya kamata duk al'umma suka san akwai irin mayagun mutane kamar wayannan, su ga wa hukuma. Hukuma kuma ta yi abin da ya kamata. Iyakacin abin da za mu iya yi a yanzu kenan. Amma wannan al'amari da kake gani ya wuce wai kai tunanin cewa za a wayi gari ne kurun rana guda a ci an magance ta, ba ya yiwuwa. Amma a hankali za ka gani ana shawo kan wannan abu, suna matsawa ana bin su, suna matsawa ana bin su, har Allah ya kawo mu samu na ƙarshe.
Akwai buƙatun gyara daga kowane bangare kenan, daga bangaren jami'an tsaro, mutane da ma masu rike da mukamai.
Kwarai da gaske, kuma dole mu sa tsoron Allah cikin al'amarin da muke yi. Al'umaran da muke yi dole mu sa tsoron Allah, domin me yau kana ganin kana zaman lafiya, to me yasa wani zaman lafiya ne kana so ka dauki motan ka je gida ba za ka iya ba? Saboda haka dole kuma mu hada kai da jami'an tsaro, mu ga nuna musu kaman ƙauyuka, da domin mutanen na ƙauyuka suke, shi mutumin ƙauye yana da kuɗi ne, amma ai suna yin haka su ci zarafin gwamnati ne ba wai wani abu. Kuma zai kira ga shugabanni kan mu yadda mu ce za mu yi siyasa da lamarin tsaro. Wai ka ce a'a wannan ya kasa, babu maganan kasawa, magana ne da take buƙatan dukka a zo a hada kai. Domin me shi mai bindigan nan da ke daji baya da ilimi, bai san na boko ba balle na Muhammadiya, bai san ma wane ne PDP ba wa balle wane ne APC. So zan yi kira ga mu shugabanni, kuma musamman mu 'yan siyasa, mu yi la'akari da haka, mu kaucewa duk abin da zai jawo mana tashin hankali. Musamman muka zo wurin campaign, mu ce za mu yi amfani da maganan tsaro don a ce ba a yi ba, to a gaskiya zai kawo mana rauni wanda zai daɗe ba samu kan wannan al'amarin ba.
Akwai hanyoyi da ake so a biya a Arewa nan na lamuran da suka shafi sulhu, wasu malamai da sarakuna suna iya bakin kokarin su wajen wannan. Shin duka biyun ya dace a ci gaba da amfani da su ne, wato ma'ana a ciza a hura, ko kuma a yi ta cizawa kawai?
Bature ya ce a yi kinetic ko non-kinetic approach, a ciza a hura. Kamar yaro ne, in ka bashi karas yau, kaga karas ɗin nan bai yi ba, sai ka dan bashi sanda ko ka dan rankwashe shi, to ai haka ne al'amarin yake. Abinda Arewa mutane shugabanni musamman sarakai suka dauka na adoyi da za a yi, da ake yi, ake kan yi, a ci gaba da yi. Kuma Allah muke roƙa a kullum wayannan mutanen da suka kauce wa hanya, Allah ya dawo da su hanya, Allah ya shirya mana su, Allah ya shirya mana ƙasar nan baki ɗaya. ba abu bane da yau zaka wayi gari kace ai wani kaza ne ko kuma dan gidan wani kaza ne ko kuma wannan kabila ne wannan abubuwa ya wuce haka kuma dole mu tashi tsaye domin a kullun suna diban mutane suna da cigar da su a cikin wannan abu maganan samun mu mutane abin da za su yi a hannu yana da amfani sosai ba karamin aiki bane amma in dai aka sa kuzarin da uzurin yi to Allah zai ba mu dama mu yi
mun gode dan majalisar dattawa Hamisu Lamido ɗoyen ta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a saki hade kan ƴan arewa da inda kuma ake samun cikas.
To gwamnati ta tage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula zaka ga duk wanda yazo sai sun san waye. To haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi. Sa rage waye nan barna. Sannan tattalin arziki na shanu da ake kashe mana yanzu abin da ya fara a Kudu zaka iya fadar da ni a je a samu shanun Fulani da Hausawa a kashe nake ganin wasu bidiyoyi suna ta trending ana ta kashe wai sai ka dinka tunanin anya ma kuwa gwamnatin ko ta sani ita ta kuwa sirri ne isa aka kyale wanda ya karya doka a hukunta shi idan ba a hukunci babu yadda za a yi a daina barna idan mutun yawa yarinya taɗe ai hukunci a karara in mutun yayi sata ai hukunci wannan kan wani izo ya maimaita wanda ya kashe wani ai hukunci jama'a su gani domin kar wani shi ma ya zo ya yi tsoraci cewa in yayi za a yi masa amma wasu abubuwa sun kutso kai wanda da babu su a kullun a matsayina na Hamisu Lami da iyan ta ma ina ta nazari menene constitution din Najeriya shin human right yayi superseding din constitution na Najeriya mutum zai yi barna ga constitution na kasa sai a ce human right ni na yarda da human right amma ya za a human right ya superseding din constitution na Najeriya shin constitution din mu baya aiki ne human right za su danne shi duk da na ce na yarda da human right ban yarda a zalunci wani ba ni kaina ina struggle akan kare haƙƙin mutane a duba wanne ne yake da priority din constitution din ku shine base din ku ya kamata a duba a bashi priority mutum ne kisa yayi ikirari duk da akwai salo da hanyar da ake tafi da shari'a amma zaka ga mutum yayi ba a kashe shi ba da mulkin soja in kai kisa kashe ka ake in kai roba ne kashe ka ake sai aka samu sauki ne yawa to inda gwamnatin namu da wakilan mu za su tsaya su duba a ba ne haƙƙi haƙƙin sa ba mu ce ba ma san human right ba ni ina supporting human right a inda ya cancanta amma yau mutum magidanci ne wa ɗan jaririya ta ɗaya ko ɗan shekara bakwai ka ji shi wai an ba da dalilin sa anya a haka ko za mu gyaru malamai suna ta faɗa duk mushifin da suke faruwa sakamakon abin da muka aikata ne Allah ba zai bar mu haka ba wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in tsoganta in dan bada dan cewar dole mu da mu haɗa kai dole mu da juna dole mu daina faɗace da juna dole mu daina kyamatar juna Allah ya halicce mu ne mu dan adam ba dan mu rarraba ba sai dan mu fahimci junan mu yayi waccan ja yayi wancan biki yayi wancan kallar sagada garinsa da sanyi da kankara kai yayi ka a zafi wancan yayi shi a inda ruwa yake kai yayi ka a dan dauri wallahi Allah sai ya faɗa a alqur'ani yace yayi mu ne domin mu fahimci junan mu kuma mu tsarkake shi mu san cewa shine Allah haka ya so yayi in ban san bai rabe ba babban je kasar Laraba ba zan san al'adun Laraba in ban je America ba na san America tana karɓar baki tana mutunta baki sabanin yadda idan kana zauna a nan Najeriya za a gaya maka ba sa son ka idan ka je kuma sai ka ga suna son ka suna naje da kaya na gida har hu suna ka rinka kamar na zama wani mai zan faɗa ne wani basaraki tura sai su zo su tsaya kusa da ni a dauke su a hoto suna murna sun ga dan Afirka sun karbe ka su ma in sun zo sai ka karbe su haka ake exchange na culture haka ake musayan culture haka ake musayan addini haka ake samun auratayya kwanan nan dan social media aka zo Kano Baturiya daga America ta zo ta aure shi a social media wannan mutane suna ganin ba daidai bane mu ko muna ganin ta bangaren mu ci gaba ne ya kawo haka kuma ya nuna cewa turawa ba kyamatar mu suke ba tunda har wani daga social media zaka taso ka auri mutum a nan Kano ka tafi da shi hanyar arzikin ka ce haka Allah ya rubuta to dole sai mun yabi da wayannan tsare-tsare in dai bai saba wa shari'ar mu ta musulunci ba bai saba ga mantakewar mu ba haka ne hanya mafita da duniya za ta zo na lafiya a takaicen takaita kenan malam nasu
ba sauraro Da wannan muka kawo ƙarshen shirin makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri full a madadin muryar Amurka ni Nasura da Malika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to sala kai sai ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya